Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 9 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da ake yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi, yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Sannan kuma a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Har ila yau Amurka, shugaban Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador a fadar White House a jiya Laraba, don ganawa da za su yi kan cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice.
Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, mazauna yankin Isa da ke jihar Sokoto na korafin cewa rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya akan 'yan bindigar da suka addabi yankin na ba maharan damar kai sabbin hare-hare a yankunansu.
Maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu, a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su zasu kulluwa su shigo cikin jama'a, sai ba a yi haka nan ba.
To sai dai sabanin hakan, rundunar sojin saman Najeriya ta ce suna aiki ne da takwarorinsu na ƙasa cikin tsari da kyakkyawar fahimtar juna.
Dan jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa, kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi.
Za kuma mu leƙa jihar Borno mu ji ƙarin bayani kan wani kwamiti da aka kafa wanda zai nazari kan matsalolin tsaro da ke faruwa akan iyakokin jihar da ƙasashen da ke makuntaka da jihar. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Kama kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi, yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da aiki tare da bangarori da ke fada don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma komawa hanyar siyasa don samar da maslaha, abinda Antonio Guterres ya fada kenan a wani muhimmin taro ta yanar gizo da ya yi da kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce kasalannin ƙasashen na ƙetare ya haɗa da kayan miyagun makamai da ma mayaka ƙasar, abubuwa biyu da suka saba wa takunkumin makaman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa Libya. A cikin makonnin baya-bayan nan, dakarun bangaren gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyon baya da ake kira GNA a takaice sun samu nasara akan mayakan kwamanda Khalifa Haftar na dakarun LNA da suka kwashi tsawon watanni 14 suna kai farmaki kan Tripoli, babban birnin ƙasar. Dakarun GNA kuma sun kwace ikon wani filin jirgin sama da wasu muhimman garuruwa biyu a arewa maso yammacin ƙasar. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Trump, wanda a ranar Talata ya hura gwamnonin jihohin ƙasar 50 da jami'an makarantun ƙananan hukumomi wuta akan ganin an fara zuwa makaranta kamar yadda aka saba a watan Agusta da Satumba, ya ce bai yarda da ka'idojin da cibiyar kula da cututtuka ta ƙasar ta bada ba, da kuma gargaɗin da ta yi na cewa komawar ɗalibai makaranta kamar yadda aka saba na tattare da babban haɗarin yaɗa cutar. Yayin da suke so su buɗe makarantu, suna buƙatar makarantun su yi wasu abubuwa da ba za su yi ba, in ji Trump. Zan gana da su, abinda Trump ya bayyana kenan a shafinsa na Twitter. Har ila yau Amurka, shugaba Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico, Andre Manuel Lopez Obrador, a fadar White House a jiya Laraba, don ganawa da za su yi a cikin cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice. In kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Mexico da Canada, USMCA ta fara aiki. Dangantaka tsakanin Amurka da Mexico bata taba yin kusanci da take da shi a yanzu ba. Abinda Trump ya faɗa kenan kafin shugabannin biyu suka sanya hannu a sanarwar haɗin gwiwa game da yarjejeniyar a lambun Rose Garden da ke fadar White House, wadda ta amince da ci gaban da kasashen biyun suka samu wajen sabunta tare da ƙarfafa kawancensu da magance ƙalubalen tattalin arziki da tsaro na ƙarnin nan na 21 da yankin Amurka ta Arewa ke fuskanta. Prime Minister Canada Justin Trudeau bai halarci ganawar ba don bikin sa hannu a yarjejeniyar wanda ake kira USMCA a takaice. Ya bada dalili aiki da kuma rashin dacewar yin tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin da ake fama da annobar cutar COVID-19. Trump ya ce Amurka mazauni ne ga Amurkawa yan asalin Mexico miliyan 36 kuma suna da babban kaso a bangaren masu ƙananan kasuwanci na ƙasar.
Gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda mazauna yankin Isa da ke jihar Sokoto suke ƙorafi kan abin da suka kira rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya domin murƙushe 'yan bindigar da suka addabi yankin, lamarin da suka ce yana ba maharan damar kai musu sabbin harhare. Daga birnin na Shehu ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Lamarin da ya yi kama da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗinsu akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga 'yan ta'adda, har an fara tunanin cewa an kusa kawowa ƙarshen wannan matsalar, sai gashi 'yan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan gabashin Isa. Na tuntuɓi wani ɗan asalin garin na Isa wanda kuma shi ne shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto, Bashir Altine Guyawa, wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan 'yan bindigar.
Waɗannan jirage waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan 'yan ta'adda suna jefa musu bumabumai, su ne suka je suka gabatar da aiki. Maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu, a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su za su kulluwa su shigo cikin jama'a, sai ba a yi haka nan ba. A sanadiyar haka nan ne suka fantsama suka wuce cikin jama'a, suka hana mutane shaƙa, suka tama da mutane da hankali cikin garuruwan, suka kori jama'a mutane akalla garuruwa 31 gabashin Isa waɗanda ba su gidajen, wasu sun yi shinkafi, wasu suna nan Isa a makarantar ainihin mai tandufura mai suna gudun hijira. Bakin ciki da takaici ya sha mana kai sosai.
Haka ma na ji ta bakin wasu 'yan asalin yankin na gabashin Sokoto waɗanda suka nemi a saka ya sunansu.
An dindiga 'yan sun shigo ruwa suna sadda mutane, suna anshi abin da an gare su, kuma suna kashe mutane. Yanzu haka cikin garin Jebi kun kashe mutum biyu jiya da daddare.
Lokacin da aka zo can aka ce an yi bombing, amma waɗanda suka ɗan tsira suka taho za su tsallake gulbi, sai kan su cewa ba su samu hito ba. Mutanen gari sun ga mai kai sun kai da su da ruwa, sai sun ku koma gari sun kai, sai suka samu garuruwa da yawa suka taimu su illa.
Ko baya ga ɗaukar matakan na bai ɗaya a lokacin kai waɗannan hare-hare, akwai buƙatar gwamnati da masu hannu da shuni su kawo ɗauki ga 'yan hijiran da suka baro ƙauyukansu suka taru a garin Isa sanadiyar waɗannan hare-haren da ake kewa a yankunansu, a cewar ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar mulki ta Isa Habibu Halilu Modaci.
Duk wannan da Modaci da ɗan Zanki da Lugu da Gazau, duk mutane duk an ciccika wannan garuruwa ɗin, yan gudun fadara sun cika waɗannan wurare. Saboda haka ba ɗin ɗaya ba ne, don Isa ma kamar yadda ka sani an riga muna da labarin sun zo sun cika garin Isa. To mutanen Isa suna fama da tasu matsala, yanzu ga wata matsala ta taho ta iske su ta 'yan uwansu. To kaga wannan abubuwa abu ne yana da nauyi kwarai da gaske. Dama duk wanda abubuwa abunda mutane suka yi sun kashe so irin kayan abinci.
Ko baya ga jami'an sojoji da aka girki a ƙananan hukumomin Isa da Sabon Birni, gwamnatin Tambal a kwanan baya ya shirya wa jama'ar yankin cewa ma'aikatar lamuran 'yan sanda ta ce za a kafa rundunar 'yan sandan ko ta kwana a yankin domin samar da tsaro a yankin, sai gashi hare-haren sojan sama ya tunzura bindigar sun soma saukar da nauyin ga jama'ar ƙauyukan yankin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To dangane da korafin da mazauna yankin Isan suka yi game da rashin kai farmakin na bai ɗaya, rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana aiki da takwarar ta ƙasa a kodayaushe a kokarin da suke yi na kakkabe yan bandigar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aika mana daga Abuja.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar yace wannan sabon farmaki ana ta kai shi ne a kowane lokaci wato ba dare ba rana yayin da jiragen yakin Najeriya ke farma yan bindiga ta sama. Air Marshal Abubakar yace su kuma sojojin kasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu.
Kamar yadda nace ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin kasa don jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen kasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin kasa, kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su kansu, ka gane ko wani.
Babban Hafsan yace duba da yadda dajin Kagara ya zarce zuwa kasar Nijar a halin yanzu ana ta hada hannu da mahukuntan Nijar din don tabbatar da yan bindigar ba sa tserewa zuwa can. Yace za a tura karin jiragen yaki zuwa jihar Sokoto da majohin da akusa gare ta, wato irin su Zamfara, Katsina, Kaduna da Niger, don kawo karshen aika-aikar yan bindiga dadin. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga Hadiza ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an Amurka da mahukuntan ƙasar na gargaɗin Amurkawa a kan yin amfani da TikTok, wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China, bisa dalilin sirri da na tsaro. A jiya Laraba, a lokacin da aka yi masa tambaya akan ko Amurka na duba yiwuwar haramta TikTok, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce tuni Amurka ta fara yin nazari don kare sirrin Amurkawa 'yan ƙasa da kuma tsaron ƙasar. Muna so mu tabbatar da cewa jam'iyyar kwaminisancin China ba ta da wata dama da za ta samu bayanan Amurkawa 'yan ƙasa cikin sauƙi, abinda Pompeo ya faɗa wa manema labarai kenan a wajen wani taro a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Ya ci gaba da cewa don haka za ku ga matakan da gwamnatin nan za ta ɗauka don kare bayanai da kuma hana jam'iyyar ta kwaminisancin China damar samun bayanan sirri da na Amurkawa. Waɗannan bayanan na Pompeo na zuwa ne a makon da daraktan hukumar binciken manyan laifuffukan Amurka ta FBI Christopher Wray ya kira ayyukan da China ke yi na leƙen asiri da satar bayanai a matsayin wata babban barazana ga makomar Amurka. Makonni kafin a harbe shi har lahira a Baghdad, Husham al-Hashimi, wani sanannen marubucin Iraki ne kuma ƙwararre akan harkokin ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi, ya nemi shawara daga wani abokinsa banda ya ce ya samu wani saƙo mai tada hankali daga ƙungiyar Haitab Hezbollah da Iran ke goyon baya. Yanzu haka abokan nasa na jefa alamar tambaya akan ko mayaƙan na Shi'a ne suka aikata kisan. An yi alhinin mutuwarsa sosai a fadin Iraki, lamarin da ya sa mutane da yawa duba makomar kasar a daidai lokacin da take fuskantar kungiyoyin Iran. Na ce masa ya bar Iraki ba tare da bata lokaci ba, a cewar Gaid Al-Tamimi, wani dan Iraki mai bincike kuma abokin Hashimi na Qud da Qud. Al-Tamimi ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa Husham ya faɗa masa cewa ya samu labari daga wata muhimmiya kuma sananniyar majiya wanda ya bayyana ta a matsayin ta gaskiya cewa ƙungiyar Haitab Hezbollah na da niyyar kawar da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti mai dauke da mutum 13 wanda zai duba irin matsalolin tsaro da ake fama da su akan yankokin jihar da ke makwabtaka da wasu kasashen Afirka 3 waɗanda suka hada da Nijar, Kamaru da Chadi. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabiyu ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Borno ta nada wani kwamiti mai mutum 13 da zai duba irin matsalolin tsaro da ake fuskanta akan iyakokin jihar da ma wasu kasashen Afrika da jihar ke makwabta da su. Wannan kwamiti dai da mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafu zai shugabanta zai soma aiki ne kai tsaye da kuma zai duba irin matsalolin da ake fuskanta akan iyakokin musamman ma na tashin hankula da ma matsaloli tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum yace matsalolin da ake fuskanta na 'yan kwanakin nan abun dubawa ne, don haka ya zama dole ya inganta kan iyakoki da ma karfafa dangantakan jihar da makwabtan kasashe.
Boundary issues over the years has been a subject of concern globally. This scenario prompted many countries in the world, including Nigeria, to establish such committees or institutions in line with global peace initiatives.
Yace batun kan iyakoki a tun shekarun baya abun damuwa ne a duk duniya da ma yasa kasashe da dama da kuma Najeriya kafa kwamiti da zai dace da tsarin wanzar da zaman lafiya na duniya, don haka jihohi su ma suka bi sahu wajen kafa irin wannan kwamiti da zai dinga lura da batun kan iyakoki.
However, states are also admonished if we collaborate with neighboring states and countries to handle all boundary matters such as international boundary with Chad, Cameroon and Niger Republic, interstate boundary with Adamawa, Yobe and Gombe, interlocal government boundary within the 27 local government areas of Borno State.
Yace za mu hada kai da makwabtan jihohi da kasashen Chadi da Kamaru da kuma Niger da makwabtan jihohin mu na Adamawa da Yobe da kuma Gombe da makan iyakokin kananan hukumomi 27 da muke da su a jihar don samun nasara wajen samun da ingantaccen tsaro, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Alhaji Umar Usman Kadafur dai shine mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma zai kasance shugaban wannan kwamiti.
I want to assure you, Excellency, that the terms of reference clearly spelled out by you is well understood, and inshallah we as a member of this committee assure you that diligently work hand in hand with all the sister states and nations that are bordering our.
Yace ina so in tabbatar maka cewa za mu bi duk sharuɗan da ka gindaya mana, kuma in Allah ya yarda a matsayinmu na mambobin wannan kwamiti za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da dukkanin waɗannan ƙasashe da jihohin don mu ga mun sha kan irin waɗannan matsaloli da ya shafi kan iyakokinmu. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma sai shirinmu na domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka mai ba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunar ɗabi'an nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni 5 na farkon wannan shekarar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe 717, yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanan kwanta gore na jihar Kano ya ce ya yi wa mata 40 fyaɗe, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 80 a duniya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. A kokarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne, hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafkawa masu laifi a garin na Adogi.
Mun samu labari ne bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na. To, daga nan sai muka je muka samu iyayen Adogi, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne.
Cewa
lallai an lalata musu yarinya, har ma sun nuna mana ita. Abunda muka gani ya ba mu tsoro, domin hanjin cikinta ya tsintsinke, kuma har cikinta ma ya dan faffashe wuri biyu. To, kuma maganar da nake da ke yanzu, dama ciki take bayi, ta nan take bawali. muka tambaye su ya abun ya auku, suka ce an zo ne cikin dare an dauke ta basu da labari, aka kai ta wani kango aka kwanta da ita. To wannan lalata da aka yi mata ya yi faru ne ran 27 ga watan Mai. To bayan sun tashi tsakiyar dare suka yi ta ihu, aka fita ana yawo sai aka gano ta cikin kango, suka kawo ta Specialist Hospital na lafiya da Hatu Arab. Asibitin suka ce abin ya fi ƙarfinsu, sai dai a kai ta Jos State Hospital. To a Jos aka ce za a mata aiki guda tara in ana so a ceci rayuwarta. To alhamdulillahi yanzu sun yi guda uku, kuma duk uku an yi nasara. To muka tambaye su wa kuke tuhuma, suka ce ba sa tuhuman kowa. To mun ko sai maga tunda yake haka ne, ba za mu zuba idanu kai mu ce tunda ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba. Sai muka duba su wane ne dama can suke cikin littafanmu na sun taba aikata laifi a wannan gari. To wannan ya sa sai muka yi kaman kama gari, sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum tara. A cikin bincike da muke yi sai ɗaya ce mana ai ga wanda ya yi laifi. To da muka neme shi ba mu same shi ba. To sai muka sa yaran mu duk cikin jihar. Shekaran jiya da karfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da Akwanga. To kuma da muka fara bincikensa sai tabbatar mana da haka ne. Kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taba lalata wata yarinya mai suna Amina Haruna, a lokacin tana da wata 9 ma a duniya ita ma. Sannan ya taba yin lalata da wani Khadijat Abubakar, a lokacin tana da shekara 1 a duniya. Ya taba kuma lalata wata yarinya sunanta Aisha Abdullahi, a lokacin tana da wata 5. A binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda yayi. To yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu.
Menene hukuncin da za a yi masa bisa doka?
To mun caje shi dai abubuwa 7. Ba mu san kuma ya kotu za ta kashara za ta kare ba tunda yake kisan shara.
Abubuwa 7 kaman dame-dame kenan.
Babba dai akwai lalata yarinya karama, kuma mun caje shi da kokarin kisa. Domin kin ga hanjin yarinyar nan duk ya tsinke har kusan guda 2, wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar. To abunda ma ya bamu mamaki, da mun dauka ko yana da ciwon hauka, amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyansa kalau. To muna tuhuma ko sihiri ya sa yayi wannan yar wata uku ne fa da kwana gaba ɗaya take da shi a duniya a sadde mata wannan lalatar. Sai muka fahimci dai kawai lafiyansa kalau iya shege ne ko irin kadan kadan, kuma iyaye su mai da hankali su dinga duba shiga da fita na yayansu.
Shi ko uban Rukayya yar watanni uku da aka yi wa fadan Aliyu Hashimu yace bayan an dauke yarinyar an mata fyade an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka dauke ta zuwa asibiti.
Asibitin ma nan daga ta su wasiya ba suka kai ta speciali a lafiya. Da aka kai ta lafiya ɗaya waye kamar suka duba hanya suka ce kai aikin na fi karfin su kar wuta wajika suka tura su jiya. To a can ne duka suka ci gaba da mata aiki, kuma muna ta misali babu da kuɗi a wani ba. To muna ta neman agaji muna ta neman agaji. To cikin ikon Allah shi ne Allah ya kawo wata mata shi ne kuma ta turo mana wani yaro ana ce mishi ya fito. To shi ne dai ai ya ɗa abun a duniya haka. Sun sa ka ban hali da daga nan kuma shi wannan shugaban Sadiki Kazan. To shi ne magana har ta nusu cikin ikon Allah sai yana na nan sai da magana har ya je wajen matan gwamna har ta wata sai ta kawo mana taimako.
To amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba?
Idan na baki amsa kan bana gida, amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba ɗan banga magana, kuma an kai magana gidan sarki, kuma an kai ma 'yan sanda ma duka magana.
Kenan ba wanda ya yi komai har sai lokacin da kuka zo nan Jos kenan?
A sai lokacin da muka zo Jos sai ta ba wanda ya komai.
To amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar?
Alhamdulillah jiki ne da sauki, amma ka aiki uku ba har yanzu ne muna da matsala kuma ba mu da ƙarfi. Allah ne ya taimake mu kan wannan abu.
Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar, wanda ta ce suna ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a.
Idan an ce yara 'yan mata da za a ce to kila sha'awa, ko kuma an ce yarinya ta mummunan fita inda bai kamata ba. To wannan yara ƙanana ne, kwana uku da suka wuce, na shi ne ministry ya ce organizing zanga-zanga dukkan mata ga baki ɗaya da nan shi su matan gona na kira ta fita, matan dubuci ta fita, matan speaker ta fita, matan commissioner sun fita, NCWS duka sun fito kungiyoyin mata duka bakatun kaya muka sa muka fita mun je ofisin Attorney General State, mun je ofisin Chief Judge, mun je ofisin Commissioner Police, mun presenting position namu cewa ba mu son a yi mariji idan an kama police su tsaya a yi investigation. In an gama investigation ba mu son yadda ake ɓata lokaci a cikin daga nan magana ya kwanta, saboda haka samu dukkan da aka establish shi a Nasarawa ta ministry ina ba za ta bari ba. Muna son hukunci ne zafi kisa kawai amma mutum ba wani shari'a da za a baka karayu a cikin al'umma kana barna. Kuma duk wanda aka yi rufin ɗinsa ya zama dole ne gwamnati za ta ɗauki nauyin treatment ɗinsa da komai.
Shugaban ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alƙali ta ce za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci.
A for now hukuncin da ke ciki a rubuce a child rights law shine life imprisonment. Zai zauna kin aka conviction nashi zai zauna kenan a gidan yare har duka kwanakin ransa. Amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma duka masu fiyaɗe.
Wato a kashe mutum kawai.
A kashe shi kawai. Don wannan mutumin da har zai iya yi ma mace fiyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne. Don mutum ne imani mutum ne rai ga mata barkate ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba.
Yaya kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fyaɗe?
Abin da zai kawo magantawa ga maganar fyaɗe shi ne mu ne prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect din ma an gama investigation an kama na kesa ministry of justice of prosecution za ki gani iyayen yaron ba za su yadda su fita da iyayensu ba ba sa son a san an ma yarinyar su fiyade yarinyar su ba za ta samu aure ta ba so most of these cases bayya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba saboda haka abin yana ta cigaba wa abin yana ta cigaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma interfere din kuma an anje kotu ne ba dauke evidence a karamin yarinya a open court ba muna dauka a chambers ne to kar su damu kuma nanan za ta kiyaye su kuma muwayen su yan siyasa da sarakuna da religious leaders zaki ga su ne za su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fiyade ana rokar ta iyayen su yi hakuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci riba me kuka samu to shi yasa abin yana cigaba ko muna kirari kowa ya fita ayi magana banda magana kaɗai ba a zamanto wanda za su yi abin da ya kamata su yi a kuma lokacin da ya kamata kowa ya yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai natsu.
Ita ko kungiyar 'yan jarida mata a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu ta ce a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma.
Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana Jos. To daidai abin da za a iya yi shi ne aka yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a kasa ido sosai akan yara musamman ƙanana dinnan tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yanda za a yi a kare lamarin.
Shugaban kungiyar mata 'yan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu.
To a gaida Zainab da wannan rahoto. Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari inda za mu kawo muku hirarraki da muka yi da 'yan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Har ila yau Amurka, shugaban Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a fadar White House a jiya Laraba don ganawa da za su yi a cikin cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice. In kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Mexico da Canada USMCA ta fara aiki. Jami'an Amurka da mahukuntan kasar na gargadin Amurkawa akan yin amfani da TikTok, wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China, bisa dalilin sirri da na tsaro.
To masu ware, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokanan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Cibahiro Dedune da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake.